Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar ranar Talata 12 ga watan Yuni shekarar 2018 akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Hafsat Muhammad za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yanzu yana da damar inganta rayuwar al'ummarsa. Tashin hankalin da kungiyar Taliban ke yi a Afghanistan ya mamaye wata gundumar kasar yayin da Afghanistan yake yin barazana ga wata yankin.
To bayan kun gama jin labaran za ku ji fashin baki da masana wani masani yayi a kan taron koli da shugabannin Amurka da na Koriya ta Arewa ke gudanarwa a Singapore. Da yake yau ne ranar yaki da bautar da kananan yara wadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin fadakar da al'umma akan wannan lamari. Kungiyoyin kare haƙƙin kananan yara a jamhuriyar Niger sun gargaɗi gwamnatin kasar da ta ƙara ƙaimi a wannan yaki.
Akwai minister na justice, minister na kwadago, minister na yara da sauran minister duka, ko ne yana nashi kokari amma kokarin bai isa tunda in ba zuwa ake tare ba ana gaggama ƙaihi. Kina abu akwai saura gare shi.
Muna kuma dauke da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan sabuwar ranar demokradiyyar kasar da shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana yau ranar 12 ga watan Yuni kuma ta zama ranar hutu ga kasar daga sabuwar shekara. Safinatu Salisu Dangi kuma na tafi da shirinta na noma tushen arziki. Sai kuma ra'ayoyi da kuka aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yanzu yana da damar inganta rayuwar al'ummarsa ya kuma samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin Koriya. A yarjejeniyar da ya sanya wa hannu yau Talata, Kim ya jaddada niyyarsa ta raba yankin Koriya da makaman nukiliya, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ba Koriya ta Arewa tabbacin tsaro.
Today is the beginning of an arduous process. Our eyes are wide open. But peace is always.
Yau ta kasance ranar da aka fara daukar wannan mawuyacin mataki, kuma idanunmu a bude suke, sai dai a koda yaushe ya dace a tashi tsaye domin ganin an samu zaman lafiya, musamman akan wannan batun. Ya kamata a ce an dauki wannan matakin shekaru da dama da suka shige. Ya kamata an warware matsalar da dadewa, amma yanzu zamu warware ta. Tun farko dai shugabannin kasashen biyu sun yi alkawarin yin aiki tare domin wanzar da zaman lafiya a yankin Koriya da kuma kulla sabuwar dangantaka tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa da kuma dawo da gawarwakin fursunonin yaki da sojojin da suka bace a lokacin yaki. Bangarorin biyu sun kuma yi alkawarin ci gaba da tattaunawa. Kim ya ce canjin yana nan zuwa.
We had a historic meeting and decided to leave the past behind and we are about to sign a historic document.
Mun yi ganawa ta tarihi kuma muna kan hanyar mu ta mancewa da abin da ya faru a baya. Muna dab da sa hannu a wannan yarjejeniya ta tarihi. Duniya za ta ga bambancin canji. Shugaba Trump da kuma Kim sun gode wa juna da ganawar. Trump ya kuma ce babu shakka zai gayyaci Kim zuwa fadar White House. A halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen yankin Asiya da kuma sauran kasashen duniya sun bayyana kyakkyawar fata dangane da ganawar ta tarihi da aka yi yau Talata tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Singapore. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in, wanda matakan da ya dauka na diplomasiya suka share fagen taron kolin Trump da Kim a Singapore, ya bayyana begen ganin an raba yankin Koriya da makaman nukiliya baki daya kuma a sami zaman lafiya a yankin, yayin da ya bayyana cewa bai iya barci ba a daren jajibirin ganawar. A Beijing, ministan harkokin kasashen ƙetare Wang Yi ya shaidawa manema labarai cewa China na a begin ganin tattaunawar Amurka da Koriya ta Arewa ta kai ga kulla yarjejeniya wanzar da zaman lafiya da za ta kawo ƙarshen yankin yakin a Koriya. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya shaida wa manema labarai yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikin sa na ƙasar Malaysia da ke ziyarar aiki Mahathir Muhammad cewa Koriya ta Arewa za ta shiga wani sabon babi da kyakkyawar makoma idan ta yi abin da ya kamata a cikin rubutacciyar sanarwar da ya bayar bayan sa'o'i da taron manema labarai. Prime Minister Abe ya ce alƙawarin da Pyongyang ta yi na warware makaman nuclear mataki ne na farko da neman mai ma'ana na warware matsalar. Mataimakin ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Rasha kuma Sergey Rybkov ya ce Moscow a shirye take ta taimaka wajen aiwatar da yarjejeniyar bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na TASS. Tashin hankali da kungiyar Taliban ke yi a Afghanistan ya mamaye wata gundumar kasar yayin da yake kuma yin barazana ga wata yau Talata bayan fara aiwatar da umarnin tsagaita wuta da gwamnati ta yi. Jami'ai sun tabbatar da harin da 'yan ta'adda suka kai a safiyar yau a yankin arewacin Kohistan da ke gundumar Faryab ya kashe akalla dakarun Afghanistan 12 da kuma raunata waɗansu 13 kafin kungiyar Taliban ta mamaye gundumar. Kakakin gwamnatin lardin ya gaya wa sashen Afghanistan na VOA cewa dakarun Afghanistan sun janye daga Kohistan domin kauce wa jikkatar fararen hula. Jami'an tsaron cikin gida sun tabbatar da kisan akalla jami'an tsaro 6. Kafar yada labaran Afghanistan ta ba da rahoton cewa gwamnan gundumar na ɗaya daga cikin mutane 26 da suka jikkata a rikicin yayin da aka kashe 'yan ta'adda fiye da 24. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla. Yan majalisar dokokin kasar Vietnam sun amince da wata sabuwar dokar tsaro ta yanar gizo wanda masu ƙara 'yancin ɗan adam ke cewa zai takura wa 'yancin bayyana ra'ayi. Dokar za ta buƙaci kamfanonin yanar gizo kamar Google da Facebook su sauke duk wani bayanin da hukumomin ke ganin na cin zarafi ne cikin sa'o'i 24. Wato tare da adana bayanan masu amfani da sadarwar kamfanin a Vietnam da kuma bude ofishin a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin kwamisinanci. Daraktar ayyuka na Amnesty International Claire Agar ta fitar da rubutacciyar sanarwa da ke nuna rashin amincewar Amnesty kan dokar. Agar ta ce ɓangaren yanar gizo da mutane ke amfani da shi ɓangare ne da ke ba da mafaka.
Hafsat Muhammad Maina kenan kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun gana a wani taron koli na musamman mai cike da ɗimbin tarihi a birnin Capella na ƙasar Singapore. Shugabannin sun kwashe kimanin awa 5 suna ganawa inda suka ayyana sabon dangantaka tsakaninsu. To koya masana ke kallon wannan taron kolin abokin aiki na Usman Ahmad Kabara ya tattauna da El Harun Muhammad masani ne na hulɗan ƙasa da ƙasa da kuma harkokin diplomasiya a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna.
To malam muna magana akan wannan sabuwar alaƙar. Shin me wannan zai iya haifarwa alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa musamman Amurka da ita Koriya ta Arewa da kuma sauran duniya?
To ita wannan sabon dangantaka da ake ƙoƙarin kullawa tsakanin ƙasar Amerika da ƙasar Koriya ta Arewa tana da tasiri a kan ƙasar Amerika da ita ta ƙasar Koriya da kuma hulɗa tsakanin ƙasashe na duniya da baki ɗaya. Tunanin jama'a da yawa ya tafi a kan cewa za a kara tsakanin Amerika ne da Koriya ta Arewa. Amma ganin yadda ita Koriya ta Arewa yadda ta kona wuraren sarrafa wannan makamashi da ake zarginta da shi, ganin kuma yadda da shi shugaban Amerika ya soke wannan taro daga baya ya yanke shawara yayin wannan taro wannan yana nuna irin canjin da za a iya samu a yadda ake taka siyasar duniya wannan yana nuna cewa tobara da ake hangen Trump yana yi a siyasar duniya wasu suna zargin rashin gogewa ko kuma yana da wata manufa ta boye zai kawo kuma tunanin da ake yi da shi cewa waɗannan mummunan taku da ke gudana tsakanin kafashen guda biyu zai iya haifar da a duniya da baki ɗaya ya nuna ba haka ba ne yanzu za mu sa ido ne mu ga me ye sakamakon wannan taro sakamakon shi ne zai kasance ƙasan Amerika za ta canza taku dangane da ƙasan Koriya ta Arewa wanda da tana ganin kaman ta Arewa tana ganin kaman za ta iya murkushe ta ita kuma Koriya ta Arewa ya sa wannan makamai da take ganin ya ishe ta komai a duniya za ta dawo daga sarrafa shi ko ma ta dawo daga sarrafa shi
haka
wannan kuma ya ƙara fito da cewa sauran kasashe a duniya kuma kenan akwai yiwuwar irin mummunan kallon da mummunan takun da Amerika take yi da su zai iya canzawa musamman ganin yadda aka samu canji da Koriya ta
Arewa
wannan yana daɗa tabbatar da abinda masana ke cewa wato ba ka da tabbataccen makini ko tabbataccen
masoyi
a siyasa
to Madalla Al Harun Muhammad ke da masanin wato harkokin diplomasiya da kuma hulɗan ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a hirarsa da Usman Ahmad Kabara. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama haƙƙin yara a jamhuriyar Nijar sun kira gwamnati da ta ƙara ƙaimi wurin yaƙi da bautar da yara ƙanana. A yau da duniya take tuna ranar yaƙi da bautar da ƙananan yara wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta aje ranar 12 ga kowace watan Yuni. Ga dai Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A shekarar 2002 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar tayar da gwamnatoci da ƙungiyoyi daga barci akan buƙatar ƙarfafa ayyukan ganar da jama'a illolin ɗabi'ar bautar da yara. Yanzu haka yara miliyan 152 ne ke fama da wannan matsala. Dalili kenan da aka karkatar da shagulgular ranar ta bana ga ayyukan wayar da kai akan buƙatar kula da lafiyar yara tare da kare su daga hatsarin da ke da nasaba da dalilan aiki. Malam Muhammadu Musa na shugabancin kungiyar Alten mai yaƙi da bautar da yara a Nijar.
Doka da aka ɗauka ƙasashen duniya duk gaba ɗaya wanda ake kira Convention mai lamba 182 ita ce ta kiyaye duka ƙasashen duniya a sa yara bauta cikin aiki, ita ce ta kiyaye yara a sa su cikin harkar lalata, ita ta kiyaye a sa yara cikin irin ayyukan da ke iya gallaza musu jikinsu, kamar dai misali yaro ƙarami a ganshi cikin ramu na neman zinariya kun san da baya ya ƙarshe mai kyau ba, kuma da irin abubuwan da doka ta hana kamar sai da ƙwaya ko wani ne duka wannan convention kin ita ce a kiyaye yara da su.
Ko da yake jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da suka dade da yin amanna akan maganar yaƙi da bautar da yara ko kuma sanya yara aikin da ya fi ƙarfin su, alamuna nunin har yanzu da sauran aiki. Dalili kenan da ƙungiyoyi irin su Alten suka fara yunkurin ankarar da gwamnatin ƙasar abubuwan da ke faruwa don ganin an bullo da wasu sabbin dubaru.
Mun yi takarrawa da muka hido muka ce ma gwamnati hannunka mai sanda kana aiki bai isa, mun ce a sake duba gyare-gyaren da aka yi duka na minister da yawa ke takwai wanda suke kula da harkar yara amma abubuwan ana jin kamar ba su tafiya da muke so. Akwai minister na justice, minister na kwadago, minister na yara da sauran minister duka ko ne yana nashi kokari amma kokarin bai isa tunda in ba zuwa ake tare ba ana gaggama kaihi kina abu akwai saura gare shi. Kuma ya kamata a sa kuɗi, in aka sa kuɗi in cikin bilje ne a huddo su ƙararraye da mutane za su gani samu su yi hali da shi. Kuma muka ce ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci Niger tana aika masu ilimi suna zuwa suna bincike tunda duka harka in ba san ko yaro nawa suke aiki ba, yaro nawa ne ba su tsaya lakwal ba, yaro nawa ne suka shiga lakwal suka huta, yaro nawa ke cikin matsala ta irin cututtukan da na gaya muku dazu, kenan ba a neman magani.
Kungiyar Kwadago ta Duniya OIT ta sanar cewa nafiyar Afirka ce yake kan gaban yankunan da aka fi bautar da yara a duniya. Yayin da aka gano cewa daga cikin miliyan 152 na yaran da ke cikin wannan matsala a duniya, kashi 70.9 daga cikin su na aiki a fannin noma, sai fannin masana'antu da ke bautar da kashi 11.9, yayin da kashi 17.2 ke cikin irin wannan hali a ma'aikatun bariki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da lagai da Sule Mumuni Barma. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a kan ranar demokuraɗiyyar ƙasar da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗage ta daga 29 ga watan Mayu zuwa ranar 12 ga watan Yuni, lamarin da ya haddasa cece-kuce a ƙasar. Ga dai Hassan Umar Tambuwal da ra'ayoyin jama'a.
A jiya, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya a Najeriya, ranar da aka ce marigayi MKO Abiola ya lashe zaben shugaban ƙasa. Akan haka, niji ra'ayoyin wasu mazauna kudu maso yammacin Najeriya.
Sunan Samail Alhaji Samail 1000 Ibadan. To wannan abun da shugaban ƙasa inda abun da yayi kyau, saboda lokacin su shugabannin ba su yaka ba, ya mana adalci inda ba Abiola ya ba shi wannan makamin. To lokacin Obasanjo bai yi ba, Abasa bai yi ba, duk sauran ba su yi ba, Jonathan bai yi ba, amma abun da ya mun farin ciki, mun ji dadi, ya yi kyau. Har da kan fara mai abun da ya ba su, wallahi ya yi kyau sosai. Aka mai da lokacin da aka kashe Abiola June 12, aka bayar da Democracy Day, ya yi kyau sosai, wallahi mun ji dadi, 'yan Najeriya.
Sunan mu shine Alaba daga Ibadan. Abin da shugaban mu ya yi min suna da kyau, kowa ya suna jin dadi. Don shugabannin da muna yi a Najeriya bai taba yi iri wannan ba. Ya mantuwa da Abiola, sabin da aka yi na fariko na Abiola shi ne sabin fariko abin da aka yi a Nigeria. Abin da aka yi June 12 Democracy Day suna da taus. Ya ba mu sawa, kuma shugaban mu Allah ya kare yin wani. Allah ya sa yin wani a miliki, don muna so miliki dinsu. Muna son su, Allah ya ba mu sawa.
Ismail Lawal, tai, muna ji dadi abin da Buhari ya yi, saboda kuma an sa Yubawa wanda yana da su kuma bai manta shi ba, kuma an ba shi respect mai kyau. Yanzu kuma abun da sa yanzu kuma Buhari yana da kyau, kuma an kara kuma karufin berebe, saboda wanda ya rasu ya rancin shi, ya tuna da shi, kuma ya ce June 12 shi ne democracy, shi abun da muke so kenan.
Mukaila, to ai mun ji dadi da Allah ya tuna mai me yake damu Nigeria gabaki daya, lokacin da muka shiga lokacin mulkin nan talakawa na democracy. Duk mulkin da muka sama Nigeria ba wanda ya doka cewa kokonuwa shi ya dawa kan cewa June 12 shine ya kamata, shine farko na democracy, shine ya budewa kowa ido cewa me ya kamata yi a Nigeria. Mu fita hannun gwamnati na sojoji, mun da yayi kuma Allah ya bashi ba zama shugabannin kasa. Daga kan shi aka samu na farko da Obasanjo ya sama shugaban kasa, amma shi akan nashi akan cirime the rising sun Abiola da shine ya kafa democracy. Aka sa ceto May 29 shine da dinga yi democracy day, amma duk Nigerian ba su ji dadi ba, kuma ba mu takura mai matun da Allah ya kawo mana wanda ya duba ya zona da sauran jama'a ya ji shawara. Aka ce abin da ya dace lokacin da ya kamata dinga yi democracy shine June 12 da Abiola ya rezo, kuma ba samu ba, yayi wahala akan Talakawa, yayi wahala akan Nigeria mu samu shin gaba. To mun gode mai.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Allahu sarki mai
rama rubun ke. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti kusan 19 na safe a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon wakilinmu Zaharuddin Sani Funtuwa ya tattauna da wani matashin manomin shinkafa da sarrafa ta dake Kaduna. Ga yadda tattaunawar ta su ta kasance.
To jama'a masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na noma tushen arziki. Noma tushen arziki yau zai tattauna muku ne tare da wani fitaccen manomi na shinkafa, wato Alhaji Sadiq Falalu Abubakar. To Alhaji Falalu Sadiq Abubakar, an ce kai manomi ne, me sauraron zai so ya ji irin wannan noma da kake yi?
Mu muna da kamfanin shinkafa ne a nan, muna da kamfanin sarrafa. To noman da muke yi kuma noman da ya shafi shinkafa ne.
To kamar irin noman shinkafa, ku kuke noma ta ne ko kuna siya ne daga
manoma kuna sarrafa ta.
Muna siya daga manoma, mu ma muna yin noman ta, kuma muna ba wa manoma kayan aiki da za su yi noman. Sai mu siya duk muna yi ba wanda ba ma yi.
To kama ita gonar taku da kuke noma za ta kai hektar nawa?
Yanzu al misali a Kaduna dai mu nan ba mu samu manoman da muke yin noman sosai da su ba. Amma misali a su Niger, a su Kebbi muna yin noma har hektar 100 zuwa sama. A Kebbi muna yin kusan hektar 100 da wani abu, a Niger ma muna yin kusan adadin haka.
To kamfani ne kuke da haɗin gwiwa da al'umma koko ku kai musamman kake yin wannan noma?
Ne kamfani ni kaina ina yin noma a Kaduna, amma noman da nake yi bai kai adadin abin da mu kamfanin shinkafa muke amfani da ba. Saboda duk abin da zan noma a shekara a rana ɗaya zan iya sarrafa shi a rana ɗaya ni daga gonan da nake yi a nan Kaduna. So yawanci mu kamfanin mu mun kafa kamfanin shinkafa ne. Muna sarrafa shinkafar gida saboda an ga cewa shinkafar gida ta fi amfani a jiki.
To kamar su jama'a za ka yi mun bayanin yadda suke karuwa da ku?
Na kaga dai yayin da muka kafa kamfanin nan mun kafa shi a shekara 2016. To da muka hada da lokacin da muka fara karamin kamfani alhamdulillah kadan shekara da ta wuce a dukkan manoma. So ko a cikin kamfanin ma muna da ma'aikata sama da mutum 30 da wani abu.
A wajen
kuma
haka
kuma muna musu albashi a cikin su ma manoma kuma kaga muna ba su kayan noman. Mutum siya iri ko taki ko wani abu a ba su su yi noma. An san gama sai mu ansa kayan amfanin gona a hannu.
To kamar kamfanin ku a nan Kaduna ina ne matsugunin shi? Musamman abin da ake ce ma location a Turance.
To muna location din mu a Kakuri muke industrial area. A nan muka kafa kamfanin muke yin aikin mu in mun samu amfanin gona mukan kawo shi nan kamfanin a sarrafa a fitar da shinkafa.
To mun ga gwamnati ta dukufa sosai wajen harkokin noma musamman na shinkafa. Mun ga an maida hankali akan noman shinkafa inda aka haramta ma wasu masu sana'ar shinkafa shigo da ita daga kasashen ketare. To ku za a ce kuma kun samu wani tagomashi daga gwamnati?
Alhamdulillah muna murna ga yanda gwamnati ta maida hankali take kokari ta hana shigo da shinkafar waje.
Na'am.
Kuma shi wannan hanawan da ake shi ne zai sa ya taimaka ya bunƙasa mana muna mu kasuwa. Kuma yayin abin da aka gane mu Najeriya shinkafar mu mai kyau ce. Amma mutanen mu ba su san amfanin ta ba, kuma tunanin da ake yi wa shinkafa Najeriya shine shinkafa mai dutse mai kasa. To amma yanzu alhamdulillah akwai injina da duk suna gyara shinkafa sosai, su cire duwatsu, sakuwa da komai da komai a cikin shinkafa. Murnan mu muna jin daɗi cewa gwamnati gaskiya ta taimaka ga maida hankali a noman nan. So yanzu zaka ga mutane sosai sun shigo harkan, masu kuɗi a hannu sun shigo harkan, mu ma masu ɗan ƙaramin ƙarfi dai alhamdulillah mun shigo kuma ana taimaka. So kaga wannan na taimaka yana samar wa matasa aiki.
To bari mu maida kai baya da kace dutse a cikin shinkafa. Ba ka ganin yadda ake sarrafa ta ne? Tunda ita shinkafa Allah yana halitto ta ba tare da dutsen nan ba. Wataƙila ko akwai wata faɗakarwa da zaka yi ma manoma su daina watsar da ita kasa ko su rinka sa wani tamfal ko makamancin haka?
Matsalan da ake samu shine lokacin da ake bige shinkafa bayan an yanka. In aka ana bigewa a yayin da yake mu nan a Najeriya yawanci manoman mu kananan manoma ne. In ka fita kasan waje ka je Amurka zaka ga manomi guda ɗaya yana hektar 10,000, amma mu nan za ka karamin manoman mu hektar ɗaya hektar biyu suke yi. So ba su da kayan aikin da za su iya yi. Yanzu an samu ci gaba, akwai kamar irin injina su combine harvester da take yanka kuma ta cire duwatsun duk a lokaci guda. Amma mu a nan har yanzu noman da kakanninmu suka yi shi muke yi. Za a yanke sa'annan a bige. To a wannan bigewan nan ne ake samu a tuba kasa ko da duwatsu da abubuwa. To abin da ake muke sa rai mu shine in manoman nan da tallafi dai da za su samu ko da gwamnati su samu injina, a ce koda akwai babban injina nan community ko anguwa guda inda ake noman ƙauye guda za a kawo mu a taimaka musu da shi. So kaga wannan zai sa mana mu zai rage mana wahalar aikin.
To kamar ita daga bangaren gwamnati akwai wani tallafi da kuke samu na ganin cewa kun dukufa wajen noman shinkafa nan?
Kamar yayin gwamnati ta fitar da tsarurruka kala-kala irin su da ban
bankin Nigeria CBN sun fitar tsari wanda ake taimaka manoma a basu bashi yi noma in sai yi noma ba da amfanin gonan nan wa irin mu mu kuma mu zo mu sarrafa shi
na'am so duk kun amfana kenan ko
gaskiya alhamdulillah din saboda inda ba wannan gwamnatin bada ba a shiga wannan harkar mu kanmu ba za mu shiga harkar mu ce muna so mu shiga harkar sarrafa shinkafa ba
to madalla mallan Zaharuddin mun gode kwarai masu sauraro sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban wannan tattaunawar da fatan an karu da ita yanzu a madadin Julia Zagreshan wanda ta hada mana sauti ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a sha ruwa lafiya
to yanzu kuma ga sakonni da kuka aika mana
Wasiƙar mu ta farko a yau tana cewa daga Hassan Dogon Faci ba tsari jihar Katsina yace Assalamu alaikum ya kai dan uwana dan Najeriya shin ko kana sane da halin da marayu suke ciki ko kana ziyartar gidan marayu domin duba su shin ko ka san din bin ladan da ake ba wanda ya kula da marayu to dan uwana dan Najeriya ya kamata mu farka daga baccin da muke yi mu yi amfani da dukiyarmu mu taimaka ma marayun Allah domin su ma su yi rayuwa kamar kowa domin ba mu san halin da ƴaƴanmu za su kasance ba a lokacin da za a ce ba mu raye a duniya Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon taimaka ma marayu sai wasiƙar mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga gurin tukur harka tsohon gari Rijau jihar Niger Nigeria yace shugaba Buhari na Nigeria ya mai da ranar June 12 ranar demokradiya ranar da gwamnatin soja na wancan lokacin ta soke zaben da ake ganin MKO Abiola ya lashe wannan ba komai bane face siyasa domin kuwa akwai wayansu manyan arewa da suka rasu kamar su Malam Aminu Kano da tsohon shugaban kasa Umar Musa Yar'Adua da General Sani Abacha da sarkin Kano Ado Bayero saboda haka ba a karrama su ba sai MKO Abiola shugaba Buhari an yi walƙiya mun ganka
to madalla kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sako
shin ka san shirye-shirye sun kan kama domin su magagarumar gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha za su wannan kasaitaccen gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuni wannan shekara ta 2018 dan ji dukkan wayannan da za a koya hadu da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da Lahadi a shirin murya Amurka na ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi 8:30 agogon mutanen Ghana sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yanzu yana da damar inganta rayuwar al'ummarsa ya kuma samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin Koriya. Amurka ta bude wani katafarin ginin wata cibiya ta zamani a Taiwan da ya kasance ofishin jakadancinta na wucin gadi. A halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen yankin Asiya da kuma sauran kasashen duniya sun bayyana kyakkyawar fata dangane da sabuwar tarihi ganawar ta tarihi da aka yi yau Talata.
To duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da yamma za a je mu dauki da wani shirye-shiryen. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da kuma Sa'ida Hamdu ta shirya ta gabatar sai kuma injiniyanmu na wannan lasariyan wato Rob McLean. Baba ya kuma kiri ne ke sallama da kushe can da daddare za a je mu dauke da wani shirin amma a dakace shirin yau da gobe.